رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
Muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Cikin wacewarsa, rayuwarmu ta sake isowa wannan wuni na Lahadi yau 4 ga watan Ramadan, shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Muna haɗuwa wannan majalisi na Masjid Ali bin Abi Talib da ke gandun wambai don jin fassara. Na ma'anonin ayoyin Alkur'ani mai girma cikin wannan littafi na Raddul Ashal ila ma'ani Alkur'an na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka muna karatu cikin Suratul An'am mun tsaya aya ta 114 kuma za mu tashi a kanta bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين
وانا آية مكرم تاتجيا سبود مناسبة سياكي يتفي مكوي ويوي الله تعالى يتي أفا غيرا afa gaira Allahi abtagi wato yayi umarni ga manzon sa sallallahu alaihi wasallama ya ambata wa Qurayshawan da ke karyata shi har ma suke ga cewa ya kamata a samu wanda zai hukunci a tsakanin su da shi bisa shi jajircewar da yayi na isar da sakon da yazo da shi daga Allah su kuma suna karyatawa Allah ya ce afa gaira Allahi abtagi hakama ka gaya musu shin wani Allah ne zan bida a matsayin mai hukunci da zai hukunci tsakaninmu da ku ai ba za a bidi wani Allah ba wa huwa allazi anzala ilaykum alkitaba mufassala alhali Allah din nan shine ya saukar muku da littafi na alqur'anin nan mufassala wanda aka yi bayanin sa daki daki an fayyace ƙarya da gaskiya a cikin sa wallazina atainahumul kitaba to in ma har Qurayshawa sun karyata Allah ya ce wadannan da muka ba su littafi yahudu da aka baiwa taura nasara da aka ba mu linjila ya'lamuna suna sani annahu cewa shi alqur'anin nan da suke mu annabi jayayya har suke karyatawa to su wadancan ahlul kitabain sun san shi alqur'ani munazzalun sauƙaƙe ne mai rabbika daga wajen ubangijinka bil haqqi kuma da gaskiya don haka fala takunanna minal mumtarin imma khitabi ga manzo mustahili ne shi zan yayi kokonto wato sai zan bisa hukuncin da Bahaushe ke cewa a tauna tsakuwa ne dan ayata ji tsoro shine ake makashe din amma ga wanin sa ne ake makashe din fala takunanna minal mumtarin to lalle kada ka zan daga cikin masu yin kokonto dangane da gaskiyar alqur'ani sai Allah ya ce
wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adila la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim
Allah ta'ala ya ce wa tammat kalimatu rabbika, kalmar ubangijinka ta gama cika, bil ahkami wal mawa'idi, ta zo ta da hukunci hukunci, ta zo ta da kashedi ga duk wanda bai bi wannan hukuncin ba. Kalmar Allah ta gama cika, an kawo ta bi ifradil kalima wa qura'a bil jam'i, akan ce wa tammat kalimatu sidqan wa adla. Shi wannan alqur'ani da ke dauke da kalmar Allah, kaga wannan ya nuna qur'ani kalamullahi ne, don haka kalamullahi kuma baya lalace, kuma kamar kalamullahi sifatun ne min sifatillah, sabana abinda mu'tazila suka yi itikadi cewa shi alqur'ani ba kalamullahi bane. Wa tammat kalimatu rabbika, kalmar ubangijinka ta gama cika, sidqan bisa gaskiya, wa adlan kuma mai adalci. Imam Qatada cikin tabi'ai ya fassara sidqan wa adla ay sidqan fi ma qala wa adlan fi ma hakama, kalmar ubangijinka gaskiya ce cikin abin da Allah ya faɗa, ba maganar Allah wanda za a yi kokonto a kanta, in Allah ya faɗa mu haka yake. Wa adlan kuma duk abin da Allah ya faɗa shine adalci, don haka hukuncin da Allah ya aza a kowane irin matsayi ne, to wannan shine adalci. Babu hukuncin Allah da yake da tsanani, babu hukuncin Allah wanda bai dace da lokaci ba, kowane lokaci hukuncin Allah shine ya dace da shi, kuma hukuncin Allah shine adalci, kuma bin hukuncin Allah shi yake ba wa mutum zaman lafiya nan duniya, ya bashi kuma kyakkyawar makoma a lahira. Don haka Allah ya ce la mubaddila li kalimatihi, ba a musanya kalmar Allah, zancen Allah baya tashi, duk abin da Allah ya faɗa haka yake kasancewa. In ya yi wa mutum alwashi da alƙawarin cewa in ya bi shi zai samu sakamako mai kyau, haka abin yake. In ku Allah ya kashe ni akan lamarin ya ce akwai horo a kai, to ba wanda ya isa ya canja. La mubaddila li kalimatihi, babu musanyawa ga kalmar Allah. Allah ba shugaba ne ba, wato ba mai hukunci ne wanda yake canja hukuncinsa ba. Binaqasin, babu tawaya cikin kalmar Allah. Aw khulfin, babu mayewa a ce an rushe, wata ce daban za a kawo. Sai dai in Allah din ne ya canja hukuncin. A zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an sami nawasikh, wato akwai nawasikhul Qur'an, akwai ayoyi waɗanda aka shafe su, wata aya za ta zo ta shafe wani, to Ubangiji ne ya sanya wannan hukuncin a bisa hikimarsa. Amma bayan kalmar Allah ta gama cika, kuma a ce za a canja ta, wannan bai yiwuwa. Aw tahrifin, ko kuma a jirkita ta, ba zai taɓa yiwuwa game da Alƙur'ani ba. Kaga littafin da suka gabaci Alƙur'ani, At-Tawrat da Injila, an samu naƙasa a cikinsu. Su waɗanda aka ba su amanar riƙewa littafin su ne malaman nasu. To su sai suka ha'inci Ubangiji, sai su rage abin da bai musu ba, ko kuma su yi cushe na wani abu wanda ba haka yake ba, ko kuma wani abu sai su jirkita shi a salon yadda yake, don bai dace da ra'ayinsu ba. To haka suka dinga cin amanar Allah. Littafin ƙarshe da zai wanzu, wanda babu wani littafin da zai maye bayansa, shi ne saƙo mustamirun ila an taquma sa'a. To sai Allah ya ce to yanzu ni ne mai kula da shi. Shi ne Allah ta'ala ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafiz, kuma Allah ya ce la ya'tihi al-batilu bayna yadayhi wa la min khalfihi, la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Barna ba za ta taɓa zakke mu Al-Qur'ani a lokacin da Qur'ani yake sauka ba. Bayan Qur'ani ya gama sauka, ba wanda ya isa kuma ya cusa barna a cikinsa, shi yasa ba wanda ya isa ya cushe Qur'ani. Kaga yanzu littattafan da suka shuɗe ko an yi ta cushe a ciki, an yi cire an cusa, an cire an cusa. To Qur'ani sai Allah ya ce shi ne mai kulawa da abinsa, shi yasa ya ce la mubaddila li kalimati, babu musanya ga kalmar Allah. Wa huwa, domin shi Allah shi ne as-sami'u, mai ji, lima yuqalu, ga duk abin da ake faɗa. al'alimu kuma shine masani bil ahwali dangane da yanayi kowane irin yanayi ne na al'umma Allah yana sanar da shi fala yafutu shay'un ba wani abu da ke kubce ma Allah subhanahu wataala na'am
وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ
To Allah Ta'ala sai yayi kashedi ga annabinsa shi tsari na addinin musulunci ya saba ma tsari na zamani tsarin na zamani ne yake bin al-aktsariya ko majority to tsarin musulunci ba haka yake ba shi kullun tsarin musulunci yana tare ne da gaskiya yanzu inda mutum 10 za su fatu magana su tsaya akan ta mutum ɗaya sai ya fadi akasin tasu to abin da ake aunawa shine wannan guda ɗayan da ya fada shi ya maganar tasa take in maganar tasa ita ce dare to sai a rushe wadancan mutum 10 wannan guda ɗayan za a dauka ya aiki da ita ta mutum ɗaya saboda ita ce gaskiya don haka Qur'ani sai Allah ta'ala yake cewa wa in tuti akthara man fil ardi idan ka bi mafi yawan mutan ƙasa mafi yawan waɗanda ke ban ƙasa in ka bi su nan ana nufin kafirai Allah ta'ala ya ce yudilluka an sabilillahi za su kwashe ka daga tafarkin Allah ay al-kufar ay al-khitabu lahu sallallahu alaihi wa sallam ana batu ne da annabi wa kad yakunu al-maqsud ghayruhu ta iya yiwa kuma wani annabi ake wa magana ayat dai tana isar da sakon cewa idan mutum ya ce zai biye ta mafi yawan mutane to bata zai don haka kaga ana nuna mana ba wai abinda tura suke cewa when in Rome ko do as the Romans in kana Rome to sai kai yadda in Rome suke to musulunci shi ba haka yake ba when in Rome do what is right sai a ce mu musulunci haka ne in kana Rome ma to kai abinda yake shine da dai ba wai abiyar riba a shagara ba saboda mafi yawan mutane a ban kasa ba gaskiya suke so ba shi yasa Allah ya ce wa in tuti akthara man fil ardi in kace mafi yawan mutane zaka bi yudilluka an sabilillah don haka a bisa wannan kullum mutum yayi jajircewa wajen tsayuwa kan gaskiya a wajen aikin sa ne ga mafi yawan abinda masu aikin suke aikatawa na rashin gaskiya kare ce shi ma zai mika kai boriya yanayi ne na zamantakewa tsakanin matasa a ai wannan mai dabi'a za a ga shine ba kauye ga yanzu abin da aka karkata yawanci ake yi ba abin da ya dame ka da karkata zuwa ga abin da mutane da yawa suke matukar ba shine gaskiya ba saboda in ka bi su akan haka to zaka bata kullum mutum ya jajirce kada a wallahi duk lokacin da mutum yake shauraran yabon mutane to ba zai tsaya akan gaskiya ba duk lokacin da yabon mutane mutum yake bid'a to ba zai sami istiqama ba saboda mafi yawan mutane su ba daidai suke so ba to don haka mutum kullun ya dinga harin samun yabon Allah ko da ku mutane za su kushe masa in dai Allah zai yabe shi sai shikenan shi ya tsira to Allah ta'ala ya ce yudilluka an sabilillahi dinu ma'ana za su kwashe ka gabaran addinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin suratul nisa walawla fadlullahi alayka wa rahmatuhu la hamma ta'ifatun minhum an yudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurunaka min shay Allah ta'ala yake cewa ba dan falala Allah da rahamarsa akan ka ba gare ka ba kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da rahamar Allah da yayi wa Annabi da kuma falala ba Allah ta'ala ya ce la hamma ta'ifatun minhum da yawa daga cikin mutane waɗanda suke batattu a halin kitabi sun yunkura an yudilluka su wai su kwashe ka daga tafarkin da kake kansa na alqur'ani sun sha yunkuri akan su karkatar da annabi daga abin da annabi yake kai hasali su kansu quraishawa ma sun sha yunkuri su ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam su taya masa wani abu da za su ga kaman sai Allah ta'ala ya hana annabi wata rana suka zo suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan talakawa duka ce masa su tafi yaushe mu muna manyan mutane kayayyakin mai kyau an sama mu ne shugabannin al'umma duk inda muka je duka mana ake yi kuma waɗannan talakawa da suke cike ragga ga su kuma yara ƙanana ka zo kuma zauna tare da su kuma muna jin Qur'ani a gunka in kana so mu shawarare ka waɗannan a sallame su mu sai a sa mana lokaci da za mu zo to annabi har yayi bayin wannan idea ne mana har ya karkata saboda shi fatansa idan waɗannan shugabannin Qurayshawa suka shaurari Qur'ani suka musulunta sakonsa zai samu sauƙin isarwa ga mutane dan da masu ake tsoro shi yasa ba a yin addini amma yanzu in suka karba mutane za su zo su shaurare shi su kuma za su ba da gudunmawa da dukiyarsu da ikonsu kaga sun so su sa annabi ya aiwatar da wani abu ne daban to sai Allah nan take sai ya aiko masa aya Allah madaukaki yace wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayati ad-dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqa sai Allah ya masa kashedi su waɗannan talakawan karka yadda ka rabu da su karka ce idaninka zai tashi gabarin su kace za ka rika kallon waɗancan mutanen waɗanda su ba sa nufin komai sai barna a ban kasa karka damu da su yi hakuri wajen zama da waɗannan su ne waɗanda Allah ke so dan su suka yadda da sakon da Allah ya aika to kaga wannan duk yana cikin wannan ma'ana wa in tudai aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillahi shi yasa ka Allah ta'ala yayi kashedi hatta ga hukunci wani lokaci munafikai sai suka zo suka jefa wa annabi da sisa ana so wai annabi sallallahu alaihi wasallama hasali ma mutanen ba a sa su cikin munafikai ba sai dai wanda suke masu rauni suna so annabi ya canja hukunci ba Quraishi ne daga cikin kabila Banu Makhzum yayi sata kabila mai daraja a cikin Quraishawa kuma gashi muhajir kuma sai aka jefi wani wanda yake shi kuma bai yahude ne aka ce shine ya sata sai aka nemi annabi sallallahu alaihi wasallama wannan mutumin kafiri ne shine ya jayayya da musulmi musulmi ya ce ba shi yayi ba wancan kafirin shi kuma ya ce wai musulmin ne yayi kaga sai aka nemi a shigo ta wannan gefe domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to ai wannan musulmi shine ke kusa da mu shine yadda da mu don haka ba mu ba shi gaskiya Allah ta'ala sai hana shi Allah ya masa kashedi ya hana shi to kaga mafi yawan mutane idan aka ce ra'ayinsu za a bi ba abinda shari'ar Allah subhanahu wata'ala ta tabbatar ba wallahi bata za a yi don haka a kul mutum a rayuwa kada ya dinga damuwa wai da menene jama'a suka karkata a kansa a abinda za a fara dubawa menene gaskiya take tare da shi in an samu dacewa jama'a sun karkata kan gaskiya to shikenan fa ni'ima in an samu kuma mutane sun bode wa gaskiyar to ko da zaka zama kaman mujiya ne a cikin tsuntsaye ko ina ka je ana tsanar ka in dai ubangijinka zai yadda da kai kama wannan tafarki anan tsira take insha Allah to Allah ta'ala ya ce in yattabi'una illa dhanna domin mafi yawan mutane ba su bin komai in dan na aima wato ba sa bin komai mafi yawan jama'a illa dhanna face zato fi mujadalatihim laka cikin jayayyar da suke wa annabi akan al'amarin addini ko a yanzu da yawa cikin mutane jayayyar da suke akan al'amarin addini bisa zato suke ba bisa tabbas ba ba kan ilimi ake yi ba fi ma tad'uhum ilayhi min ad-din cikin jayayyar da suke maka kan abin da kake kiran su na addini مثل مجادلتهم في امر الميتة كما يد قريشوا مشركي suke mujadala da annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da al'amarin dabbar da ta mutu ba a yanka ba idh qalu sai suke cewa ma qatalallahu ahqqa an ta'kuluhu mimma qataltu sai kace ah to wannan dabba sai aka zo aka same ta ta mutu ai wai tunanin su waye kashe ta Allah ne ko to sai ka kwantar da dabba kai kuma tana wutsul wutsul ka daure mata kafafu sai ka yanka ta sai ta mutu nan kuma waye kashe ta sai suka ce ai kai ne ka kashe waccan kuma Allah ne ya kashe to da wanda Allah ya kashe da wanda kai ka kashe wanne ku cancanta a ci kai ka kashe ka ci kuma Allah ya kashe kuma kace ba za a ci ba kun gane ko kun ga wani logic ko duk wanda yace zai yi amfani da logic ne a addini tunanin sa basirar sa da ita zai samar da tafarki to zai bace shi yasa ba a san saka logic akan shari'a ai jiya na ambata mana cewa a lokacin da mutum yake tunanin a hukuncin Allah me yasa kaza saboda me aka yi kaza to ya kama hanyar kwata ba a sa irin wannan tambaya a shari'a ba a buƙatar tunaninka da logic ɗinka hadisi ya inganta cikin Bukhari daga Ali ibn Abi Talib yake cewa law kana ad-dinu bi ra'yi lakana asfala al-khuffi awla bil mashi min a'lahu walakin ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala khuffayhi kaga wannan ma'auni ne mai kyau Ali ibn Abi Talib ya kawo sai yace da addini da ra'ayi ake yin sa zaki amfani da tunaninka ne da logic sai yace to sai a ce kasan huffi shi yafi cancanta a yi shafa huffi da ake sanyawa in ka sa huffi to ya halatta in kai alwala da safe ta asuba sai ka sa huffi to dan kai bawali ko kai ga'idi ma'ana ka je ban daki kenan ko kuma kai rihi iska ta fita ko kai bacci kaga wannan duka nawaqidul wudu'i ba suwarwar alwala ne to waɗannan in ka zo zaka saki alwala ba zaka cire huffinka ba sai dai ka wanke sauran wajaje amma shi shafa zaka yi an baka wannan dama complete 24 hours kwana ɗaya da wuni ɗaya kai da kake zaune a gida in kuma matafiyi ne an baka wannan damar kwana uku cikakku a inda aka ce dole sai ka cire huffinka tukunna sai in janaba ce nan kuma zaka yi wanka ke to shi huffi yana madadin takalmi wani lokaci sukan sa shi su kuma sa takalmi wani lokaci kuma shi kadai din sai ai tafiya da shi a madadin takalmi to kasan ai sheke taka kasa to sai aka ce kuma idan ka zo ka zaka yi alwala in ka wanke ka har kai shafar kai da shafar kunne sai ka shafi huffinka kai a tunaninka ina ya kamata kenan zaka shafa kasan saboda me saboda sheke taka kasa to shine abin da Ali ibn Abi Talib ya faɗa yace inda addini da ra'ayi ne kasan takalmin kasan huffi shi ya kamata a shafa sai yace walakin ai ma'ana akwai wani mahzufi a ciki ai ana nufin laysa ad-dinu bi ra'yi shi addini ba da ra'ayi bane kawai a gaya maka ne sai kai sai yace amma naga annabi sallallahu alaihi wasallam shi saman huffin yake shafa baya shafan kasan in ka zo zaka shafi huffi saman za sai ka sa wannan hannun naka akan yatsu wannan sai ka sa ta dunduge sai ka shafi sama banda kasa in ka shafi kasan kai bid'a dan ba haka annabi yayi ba saman zaka shafa to kaga anan wajen in logic zaka yi amfani da shi kamar da Ali ibn Abi Talib ya faɗa sai a ce to kasan za a shafa ai sheke taka kasa to haka tsarin addini yake shi addini ba a sanya mata tunaninka koda kaga a tsarin shari'a a zatonka baka riski hikimar abin ba kana ga kamar da kaza ne to ba a so kwata kwata wannan ya shigo cikin zuciyarka kawai ka bi abin da shari'a ta ce ga abin da aka ce ayi to shi zaka yi dan haka ka kwantar kayanka shari'a ce ta ce kwantar kayanka in kai da wata ka'idar da zaka yi bismillah da sauransu ya halatta ka ci wancan kuma mutuwa ya eh Allah ne ya kashe amma sai ce karkaci ko ba haka bane to shine Allah ya ce in yattabi'una illa dhanna saboda da yawa mutane ba sa bin komai face zato da tunaninsu wa inhum kuma su ba su zamba illa yakhrusun face suna kaga magana ne ba a bisa tabbas ba ay yaqdiruna bit takhmin fi zalik suna kaddara maganganu ne a bisa wahami at takhmin ma'ana al waham rudu a bisa rudu ne abinda bai tabbata ba akan su suke gina tunanin su Allah ya ce
inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin
inna rabbaka lalle ubangijinka huwa a'lamu shine mafi sani man yadhillu an sabilihi mafi sanin wanda ya bace daga tafarkinsa Allah ya fi kowa sanin wanda ya bace a tafarkinsa na an kawo shi da sigatar mubalaga a alamu ma'ana ba wanda yake Allah sanin wa ya bata ta iya yi wa kai ma ka iya sanin wa ya batacce ko ba ka ba wanda bai bi tafarkin annabi sai ka ce batacce ne wanda ya bi tafarkin annabi sai ka ce akan shiriya yake amma ba lalle ne in yayi aiki na bayyana kuma yanzu akan shiriyar ba ta iya yi wa zuciyarsa ta kulle kafirci ko kaga Allah shine mafi sani dangane da abin da yake zuciya amma dai kai an ce kai wa mutum hukunci da abin da ya bayyana shi yasa annabi ya rike munafikai a matsayin musulmi har sai da Allah ya tona asarin su da suka ce sun yi imani annabi ya ce ƙarya kuke ba ku yi ai Allah ya ce ƙarya suke ba su imani ba nashhadu innaka la rasulullah sai Allah ya ce to ai ba sai kun fa wallahi ya'lamu innaka la rasuluhu Allah ya san shi manzon ne ko kun fada ko ba ku fada ba wallahi yashhadu innal munafiqina lakadhibun irin uslubin da suka bi na ta'kidi haka Allah ya kawo to kaga nan Allah ya karanta su tare da cewa a bayyana suna aiki irin na musulmi amma sai Allah ya ce ba su imani ba to kaga Allah shine mafi sani kenan man yadhillu an sabilihi ga wanda ya bace daga tafarkinsa wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah shine kuma mafi sani dangane da waɗanda suke shiryayyu fa yajazi kullu minhum Allah zai yi sakamako ga kowa ga abin da ya dace muna roƙon Allah ya samu a cikin shiryayyu
amin
lamma naha ta'ala an ittiba'il mudhillin yayin da Allah ta'ala yayi hani kada a bi batattu wa adhadha hujajahum fi mukhasamati rasulihi sallallahu alaihi wasallam har ma Allah ya rusa hujjojinsu cikin jayayyar da suke wa manzonsa sallallahu alaihi wasallam wa athbata annahu alhaq kuma Allah ya tabbatar da cewa sakon da ya aika wa annabi shine gaskiya wala mubaddala li kalimatihi kuma ba wanda ya isa ya musanya kalmomin Allah fa amara almu'minina bittiba'iha har ma ya umarni ga mu'mini akan su bi wannan shari'ar wa khassa minha bizikri akla ma zubiha to ayat da ke tafi sai Allah ya keɓance wajen ambaton abin da ya umarni ga mu'mini su bi su ci abin da aka yanka wa ma yuqalu inda dhabhi da kuma me za a faɗa yayin yanka فقال سي الله تعالى يجي
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين
الله تعالى يجي فكلوا توكوشي مما ذكر اسم الله عليه daga abin da aka ambaci sunan Allah a kansa mimma dhukira smullahi alayhi daga cikin abin da aka ambaci sunan Allah a kansa kaga mimma din nan da aka ambata to ma din nan ba tana fa'idantar da umumi bane shi yasa aka ce mimma daga cikin wato ba kowane abu ne wanda aka yanka zaka ce yanzu aka sa jakin gida gabas gaba gabas sai aka yanka ai kaga ba za a ci ba ko saboda shari'a ta ce a'a idan aka saka alhanzir alade shi ma gaba gabas aka yi bismillah ko liman ne yanka ba za a ci ba ko ba haka bane to kaga sai aka ce daga cikin abin da ashe kenan ababan da aka ambaci sunan Allah kan nasu ma akwai wanda ba za a ci فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ كُتِ دَغَا أَبِن دَا أَكَ أَمْبَچِ سُنَن اللَّه أَكَنْسَا أَيْذُ بِهَا عَلَى اسْمِهِ أَبِن دَا أَكَ يَنْكَا أَبِسَا سُنَن اللَّه وَنَّن آيَة تِكِي نُونَا Allah ake ambatawa a lokacin da za a yanka. Sai a ce bismillah, ba za ka kara da ar-rahman ar-rahim ba. Sai da ka ce bismillah, a inda malamai suka ce ya halatta za ka iya kara da ar-rahman ar-rahim sai lokacin da za ka ci abinci. Naman ne a kawo an riga an dafa shi. To za ka iya cewa bismillah, hakan dai shi ake son faɗa. Domin abin da annabi ya faɗa kenan cikin hadisin Abu Dawud. Wanda aka abu wato ruwayar Abu Dawud da wanda aka samu daga Amr ibn Abi Salama yace ya gulam samillaha, to kaga abinda aka ambata kenan, ka ambaci Allah kace bismillah, wannan dai ya wadatar a wajen yanka. Abinda ake son fada kenan yanzu ka yanka bismillah, ba wanda dogon karatu bane, eh bismillah shikenan sai ka yanka. Ana so kai amfani da wuka mai kaifi a lokacin da zaka yanka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da haka, walihidda ahadukum shafaratahu waliyarhadha bihata, dan ku idan zai yanka ya wasa abin yankansa, kuma sannan ya huta sadda abin da zai yanka. Kuma yana daga cikin ka'ida na yanka, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana Annabi ya hana a yanka dabba ‘yar uwarta tana nan, a kawo abin nan saniya ga wata, kuma saniyar tana tsaye a gefe tana kallo, an hana ka, shari'a ta hana. Naha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yuzbaha al-hayawan wa alifuhu hadiru. Annabi ya yi hani a yanka dabba alhali ‘yar uwarta tana nan a wajen tana kallo, sai dai a kauta ta, a kauda ta gefe inda ba za ta ga yankan ba, ko da batta da hankali, ai ta san me ake, tana fahimta. Shi ya saka wani lokaci wata dabba idan aka zo da ita ta ji karnin jini ma hankalinta sai tashi, ta fahimci me ake son mata, a irin nata instinct ko ta fahimci menene, ballantana a ce kuma tana gani. Raƙumi ka zo ka soke ɗan uwansa yana gani, in ba ka yi sa'a ba sai kama ma ƙoƙon kai ya jefar ka, kuma ya runtuma a guje saboda ya san me kake shirin masa. To ba a san yin haka, Allah ya sa mu dace. To Allah ya ce fakulu mimma dhukira ismullahi alayhi, ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah a kansa, aka ce bismillah aka yanka, in kuntum bi ayatihi mu'minin, in kun kasance game da ayoyin Allah kuna masu imani. To ya lamarin yankan ne yake, ambaton sunan Allah yayin da za a yanka, shin wajibi ne ko mustahabbi ne ko sunna ne? To malamai sun kaskashe uku a kayan hukuncinsa. Akwai wanda suka ce yanka a ce bismillah yayin da za a yanka wajibi ne, wajibi ne kuma baya halatta a ci abinda aka yanka shi ba a ambaci sunan Allah ba da gangan. Wanda suka tafi jumhur sun tafi akan wannan, musamman al-a'immatu thalatha, Abu Hanifa, Imam Malik da Ahmad bin Hanbal, su suna tafi akan wannan fahimta. Sannan akwai waɗanda su kuma suka ce wajibi ne, amma ko da mutum da gangan bai yanka ba, ma'ana bai yi bismillah ba, ya ƙi yin bismillah da gangan sai ya yanka, sai suka ce ya halatta za a iya ci. Akwai wanda suka tafi akan wannan fahimta, a cikin sahabbai ma akwai Abdullahi ibn Umar, wanda kuma wannan fahimta ita ce wanda ahlul zahir suka tafi, kamar su Ibn Hazm da Dawudul Zahir. Sannan akwai wanda su kuma suka ce sunna ce, wato bismillah yayin da za a yanka a matsayin sunna take, kaga ba su kai ta haddul wujubi ba. Ko da mutum su ma suka ce mutum bai yi bismillah, bai ambaci sunan Allah bai yanka, ya halatta za a. Imam Shafi'i shi kuma yana da wannan fahimta. To amma fahimtar da tafi ƙarfi wanda malamai suke rinjayarwa ita ce fahimtar farkon, fahimtar jumhur, wanda kuma ita ce wannan a'immatu thalatha suke kai, Abu Hanifa, Imam Malik ibn Anas da Imam Ahmad ibn Hanbal. Yanka idan za a yi ambatan sunan Allah wajibi ne, sai suka ambaci cewa ya kasu kashi biyu. In mutum ya manta ne, tabbas bai ambaci sunan Allah ba, to wannan kan dama babu sabani tsakanin dukkan bangarorin malamai akan wannan mas'ala. In bisa mantuwa ne, mutum ya manta ya yanka ba tare da ya yi bismillah ba, to ya halatta za a ci. Wannan kuma dalilai suna nan a cikin Alkur'ani da sunnati Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi rangwame, rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Abinda mutum ya yi bisa mantuwa, to wannan Allah baya kama mutum a kansa. Hadithu Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata cewa an yi rangwame ga al'umma ta ba a kama su dangane da abin da suka manta da abin da aka tilasta su a kai. To amma a inda sabanin yake shine, idan mutum ya ki yin bismillah da gangan, su wadancan jumhur guda uku cewa suka ce in dai an ki bismillah ne da gangan, to ba za a ci ba. Amma sauran malamai su ne suka ce idan da mantuwa ne, wato mutum ai da ganganci ya ki yin bismillah, suka ce to za a iya yi, ma'ana za a iya ci. To umdarsu sukan kafa dalili kamar Imam Shafi'i ya tafi a kayan wani hadithi na Abdullahi ibn Abbas da hadithi na Ummul Mu'minin na Aisha, wanda dukansu suna da ma'ana kaman guda. Hadithi Ummul Mu'minin na Aisha, Imam al-Bukhari ya kawo shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato Ummul Mu'minin na Aisha take cewa inna qauman qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam inna qauman ya'tuna bil lahmi fala nadri samallahu alaihi amla. Mutane suna zuwa mana da nama, amma ba mu sani ba, sun yi bismillah yayin yankawa daga ƙauye suke zuwa mana da shi. Wala Allah ko sabon musulunta ko abin da ya kama da haka, ka san dai ƙauye akan samu jahilci a can. To shine suka ce ana taho mana da nama, in sun zo da nama amma ba mu sani ba, yayin da suna yin bismillah yayin yanka wannan dabba ko ku ba sa bismillah, mu ba mu sani ba. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu samallahu alaihi antum wa kuluhu, ko din sai ku ambaci sunan Allah a kansa sai ku ci. To kaga wannan sai ya samar da wata ka'ida ta usul, wato at-tasarrufatu tuhmalu ala sihhati wa salamati ila an yaquma dalilul fasad, wato duk gudanar da al'amura da za ka yi na irin wannan mu'amaloli, ana ɗaukan su ne a kayan nagarta, ana ɗaukan su ne a kan sun kuɓuta, lafiyayyen abu ne, inda kawai sai illa an ya kuma dalilul fasad, sai dai in dalili da ya tabbatar da cewa abin ba haka ba ne, ɓarnatacce ne. Mun fahimci wannan matsala ko? To a nan ne mutum zai kyamaci abu. Wato yanzu misali, idan an shigo maka da nama da yake daga ƙauye, abin da ake ce masa riga ko? To wai mutane suna yawo su ce ai babulata ni baya yanka dabba sai ya ga ta mutu, inda zai ga kunnanta yana haka wai ba zai yanka ba. Ai ana faɗan haka ko? Ya naji kun shiru. Ni na san ana faɗa da yan ku ba ku ji ba ma. Ku din ma kun ji. Eh ana faɗa. To ba wanda ya saka ka, ba wanda ya saka ka kai wannan speculation din. Ka ce za ka haramta nama a dalilin haka. Tunda musulmi ne suka shigo maka da shi, kai in za ka ce sai ka ce bismillah. Allahumma illa idan dalili ne ya bayyana maka. Dalili ya bayyana tabbas, riga kaza su kan duk namansu ba sa yankawa, sun an san haka sai ya mutu. To irin wannan idan an kawo, to ba za ka ci ba. Saboda me? Dalili ya tabbata. Amma in ba dalili ne ya tabbata ka baka ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bada ce samallahu alaihi antum wa kuluhu, ku to sai ku ambaci sunan Allah kai sai ku ci. Wallahu ta'ala a'lam. Ci gaba.
Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dhukira ismullahi alayhi wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين
الله تعالى يقول وما لكم شن بيسامكم الله تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه كوكيتشن أبين دا أكا أم بتسونا الله أكنسا تأكيد لإباحة ما ذبيها على اسم الله من الذبائح نان تأكيدي لأكي كرف فاوة ننون حلتشن أتي أبين دا أكا أم بتسونا الله سبحانه وتعالى أكنسا ما تكر بفادة تكين أبا بين ديكنا حرام الله شيني الله يقول وقد فصل الحالي الله تعالى يا ربي لكم أقريكم ما حرم عليكم أبين دا أكا حرم تاموكو ننامة الله يرجع يقول أبين ديكي حرام وتشيني أتكين آية سورة المائدة الله يقول حرمت عليكم الميتات كاقا موشي بذلك والدم حكا ننجيني آية تكين سورة الأنعام سيتي دما مصفوحا جيني وان ديكي دي gudana ba daskararren jini ba daskararren jini shi wannan ya halatta ba ina nufi a tara jini mai gudana ya daskare ba a jini mai gudana duk yadda ake tasarrufin sa haramun ne wannan ga inda suka waye sosai a birane ai sukan daskarar da shi ko sai a soke shi a banda ana cewa soya hanta soya hanta sai mutum ya ce daskararren jini to an cuce shi an sai da haramun kuma an cutar da mutum ya ci haramun ba tare da ya sani ba zanubin ya koma kan wanda ya cuce shi kaga loto biyu kenan to daman masfuhan amma da skayaran jini kaman hanta ai jini ce sai fa shi ma jini ne shi yasa annabi ya ce uhilla lana maitatani wa damani aya haramat alaykumul maitatu wad damu da aka ambata an haramta muku mushi an haramta muku jini sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai a cikin hadisi sai ya bayani ba a bisa umumin sa ba ba kowane mushi ne aka haramta ba ba kuma kowane jini ne aka haramta ba yace an halatta mana nau'in mushi biyu an halatta mana nau'in jini biyu yace fa ammal maitatani fal jarad wal hut mushin da aka halatta mana fara e karka ga mutanen mai dugoro suna ci kace mayu ne ba abin da ya hada su a maita halal ne kai ne dai ba ka ci eh ka bar su ci kayan su kai baka iya ba to amma halal ne fara ba sai kuma wal hutu da kuma kifi kifi ai ba buƙatar yanka ko da shark ka kama sai dai kai ku ta kokkwade shi har sai ya mutu e ko ku kaida masa gadan bayan sa ya mutu da wuri kuna so ku sarrafa shi to ba a bukatun dama shi a yanka in ka yanka kai bid'a wace maka yanka kifi ba wanda ya sa ka yanka kifi kwade shi kawai zaka ya mutu ko ka bar shi haka har ya mutu in zaka iya hakuri sannan sai kuma hanta da saifa nau'in jini kenan to kaga nan da Allah ya ce wa qad fassala lakum ma harrama alaykum ai dama alhali an rarrabe muku daki daki abinda aka haramta muku na nau'in dabbobi wadanda ba za ku ci ba amma wanda aka yanka wannan ya halatta kaga da aka ce hurmat alaykum almaytatu wad damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghayri llahi sai aka ce wal munkhanikatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu وما اكل السبع الا ما ذكيت wannan sai nau'o'in dabbobi guda biyar da aka haramta wanda aka makare ta sai da ta mutu wanda aka jeho ta daga sama ko ta fado daga sama put sai ta ta mutu wannan ita ba za a ci ba da wanda aka jefe ta ko da mashi ne ko da gatari ne ko da komai ne shikenan sai ta mutu ita ba za a ci ba sannan da wanda ƴar uwarta ta soke ta da ƙaho sai ta mutu ita ma ba za a ce ba sai ka samu ajeji giwa ta abunan zakanya sun kama jakin jeji sun gwagwaye shi sun ci abin da suka ci amma bai gama mutuwa yana wutsul-wutsul amma sun kai infazi a jikinsa an yagi naman cikinsa kasan haka na faruwa ko an yago gefan cikin sa an yi wane ne an ci sashen jikin sa amma gashi bai alama mutuwa ba amma dai mutuwa zai yi to wannan ba zaka ce zaka bismillah ka yanka ka ci ba wama akala sabu'u to sai ka ce illa ma zakaitu sai dai idan har bai kai infadi ila maqatalihi ba ma'ana an yage shi amma zai iya rayuwa mun fahimta amma in an san wannan mikin da suka masa zai kashe shi to ko kayan ka ba zaka ci to shine nan aka ambata me yasa ba za ku ci abin da aka ambaci sunan Allah a yankan sa ba alhali nau'in dabbar da aka haramta muku kan aifa ya cacciya ce an riga an gaya muku a cikin suratul maida a ayan hurmat alaikumul maitatu to sai Allah ta'ala ce illa ma turaftum ilai sai dai abin da kuka bukata zuwa gare shi saboda wahala saboda tsanani kuna halin tafiya a cikin jeji baka zo kan hanya ba baka san ina gari yake ba yunwa ta gala bai ce ka kasan haka zaki iya samu mutum ko a yanzu ko mutane sai aka tsara mutane yankin da nafin suka sai kafan tsama a guje baka san ina ka shiga ba gudu mutum yake a cikin jeji to ai kaga wannan abin nan bai san ina ya gudun fanfalaki yake bai san ina zai je ba sai shi fansa mai cika jeji babu guzuri tare da shi ya kwana ya sake wuni babu abinci to yana tafiya sai ya ga dabba macacciya bata rube ba ko zai iya ci sai kawai sara in ya iya kestu ya kestu inda ashana a jikinsu sai ya kesta ya tada wuta ya gasa in kuma babu abin da zai kesta shikenan sai ya ci haka ya kasa yana cin danyen nama a sai dai wahala bata samu mutum ba ai ba abin da ba a ci eh ba abin da ba a ci to wannan babu laifi har ma sai ka mutum ya yanki guzuri ya yi gaba da shi guzurin mushen ba ya kuma san ko da mushen jaki ne ko da mushen alade ne iya halatta ko mushen jaki ne ko mushen alade ne ya halatta ai dole ne ta saka da mushen jaki da mushen tinkiya duk matsayin su da yawa da a matsayin haramun suke jakin da aka yanka da mushen tinkiya ai matsayin su da duk haramun ne dan haka a matsayin haramun din suke ba a yanka ba mushe ne ya fada hurmat alaikumul maitatu an haramta muku mushe na kowane irin dabba ce ko da tinkiya ce kuma a can karshe sai aka ambata ma aka ce walhamul khinzir da naman alade ai kaga mustawa su daya an dora su a kayan ma'auni daya ne mushe na kowace irin dabba an haramta ma ko da wanda ya halatta kuma sannan waɗannan waɗanda suka fado wanda aka makare ta da wanda aka soke ta waɗannan su ma duka kowace irin dabba ne ko da saniyar ka ce ko da raƙumin ka ne ko da akuyar ka ce shi ma ya zama haramun sannan sai aka hada aka ce walhamul khinzir da kuma naman alade ma aunin su daya to amma sai aka ambata maka idan har wahala ta saka to anan wajen babu laifi idan ka ci to shine aka ce illa ma turartum ilayhi minhu fa huwa aidan halalun lakum fi halid darura ya zan halal a gare ku a lokacin da kuka fada cikin irin wannan yanayi alma'ana abin da ake nufi la mani alakum min akli ma zukira ba abin da zai hana ku cin abin da aka ambata din nan da dabbar da aka yanka ta da sunan Allah وقد بين لكم المحرم اكله الحال ان بينا مكو داما دبر ده تحرمت كچي وهذا ليس من ونكو بايا ده چي داك يا حلت زاكو چي دبر ده اكا ينكا ما داما داما چين wannan nau'in dabbar halal ne Allah yace wa inna kafiran laydilluna bi ahwa'ihim kuma kusani da yawa kaga nan ma gawa yawa ko da yawa suna badda mutane ko suna bata bi ahwa'ihim bisa soye-soyen rayukansu abi mata hawabu an fusuhu saboda abin da ransu yake sha'awa sai su bata sai su kimin abin da Allah ta'ala ya ce min tahlilil maitati wa ghayriha wajen halatta abin da yake na mushe ko wani abin da Allah ya haramta sai su halatta bi ghayri ilmin ba tare da ilimi ba wanda bai halatta abin da Allah ya haramta shine haram abin da Allah ya halatta kuma shine halal to ya dabbobin da ake kawo daga yankakkiyar kaza da za a kawo irin ko da ke munan kauye ne ma ta muta Allah ma da muke samu nan ba kowa yake ci ba ko ba ka bane ballantana wanda za a kawo daga kasar waje ta muta Allah ma ba cika rama da ita ba wani ne ya ga aka kawo masa abinci aka bude sai ya ga na kaza ce abin nan naman kaza a ciki ya dade bai gani ba yana budewa sai ce bayar Allah shi kina nan ya dade bai Allah da ita ba to ya irin wanda ake kawo daga kasar waje kuma ai ana kawo ko ɗan Lagos sun san ana kawo cikin mutanen birni a kawo kaza daga kasar waje to ya halaccin cin waɗannan to wannan abin da malamai suka ambata kaman Sheikh bin Baz da aka musu tambaya akan wannan da Sheikh Abdullahi Hamid Allah ya musu rahama baki daya to sai suka ambata cewa idan kasashe ne wanda yake na Yahudu ko Nasara an halatta mana cin yankan da Yahudu da Nasara suke yi an halatta cin yankan da Yahudu da Nasara suke yi aya ta zuwa cikin suratul Maida ko وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم تو كاغا ان حلالتا idan da kasa ne wanda take na ahlul kitab to ya halatta za a ci kace ya suka yi suka yanka wannan duk ba kallafa maka ba domin annabi a wancan hadisi na ummul mu'minin Aisha da kallafa musu sai kun je kun gano ba ko ce aka ce samullaha antum samullaha alaihi antum wa kudu ku ku ambaci sunan Allah kansa sai ku ci allahumma illa in yazan su wadancan mutanen al'adar su an san cewa ba sa yanka ko suna yin yanka ba da sunan Allah ba mun gane suna yanka ba da sunan Allah ba ko ba sa yin yanka kawai kwade ta suke yi ko ta kila arata ya ta kawai wani wata aska wulas tana gugutsirawa kayan an san haka suke yi to irin wannan shi ba za a ci ba ya fada cikin wanda ba ambaci sunan Allah kansa ba mun gane ko amma wai rashin sanin me ake yi kai ka jahilci lamarin shin yankawa suke ko ba yankawa suke wannan ko ba sa ka bincike ba sai ka bismillah ka ce matukan daga wajen ahlul kitabi yake zuwa ahlul kitabi kuma su ne Yahud da Kristawa Kristan nan da yake cewa Allah uku ne shi ne ahlul kitabin karka tsammata wani ahlul kitabin yabo ne ba yabo ba ne su waɗannan masu cewa Trinity Allah uku ne su ɗin ne a zamanin annabin ma aka ce ahlul kitabi to Allah ta'ala ya ce inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin lalle ubangijinka shine yake sane da waɗanda suke yan ta'adda al mutajawizin al halal ila al haram wanda suke ƙetar halal su tafi zuwa ga haram na'am
wa la ruzahira al ismi wa batina إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون
الله تعالى يجي وذروا ظاهر الإثم وباطنه كبر أبن دي بينا نسابه الإثم وباطنه ده أبن دي قويب abin da ya bayyana na sako ku bashi abin da ya boye na sako ku bashi sako bayyana ne ba kowa ne yake yi ba mafi yawan mutane zaka ga cikin musulmi suna kokarin kiyayewa kan sako bayyana ne amma sako wanda yake boyayye to yawanci shine wanda zaka ga shedan yana talalabar mutane saboda ba wanda ya ga mutum sai Allah to don haka sako bayyana ne da boyayye duka Allah ta'ala ya ce a bashi alaniyata huwa sirra bayyanannansa da koyayyansa wal ithmu anan qila wasu malamai suka ce az-zina ana nufin zina shine al ithmu din wa qila wasu malamai suka ce kullu ma'siyatin kowanne sako shine abin da Allah yake nufi. Wannan kuma huwa al-aula, wannan fasara ita ce tafi. A ce kullu ma'asiya. Ya tabbata cikin hadisi na Nawas ibn Sam'an, hadisin da Imam Muslim ya rawaito, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-ithmu ma haka fi nafsika. Yace an tambaye annabi ya dangane da al-ithm, menene al-ithm? Sai annabi yace ma haka fi nafsika wa karahta an yattali'a alayka an-nasu. Abinda duk bai kwanta ma a rai ba, ya so sa maka rai saboda ka aikata, sai ka tsarbu. Ka aikata kaza sai ka tsarbu, kana jin abinda Baturo ke cewa guilty conscience ko? Sai mutum ya tsarbu, yana jin dardar a jikinsa saboda aikata kaza da yi. Kuma wa karahta an yattali'a alayka an-nas, kuma ba ka son mutane su tsinkayi abinda ka yi. Ka tsarbu kuma ba ka so mutane su gani ko su ji. To annabi ce shine al-ithm, shine laifi. Domin duk abin da yake ba laifi ba, ba za ka damu mutane su ji ba. Ko wane ne ko? To don haka duk abin da bai kwanta wa mutum a rai ba, aikata shi bai nutsu maka a rai ba, aikata shi ba ka so mutane su ga kayi, to mutum ya bashi. A ɓoye ne ko a bayyane? Duk abin da in ka aikata a bayyane, mutane in sun gani za ka ji ba daɗi. To a ɓoyen ma kada ka aikata ko da mutane ba za su gani ba. Mun fahimci saƙon ko? Wa zaru zahiral ismi wa batina. Ku bar abin da ya bayyana na laifi da abin da ya ɓoyu na laifi. Innal ladhina yaksubuna al-ithma. Lalle waɗannan da suke aikata laifi, Allah ta'ala ya ce sayuji zauna bima kanu ya kwatarifun. Lalle za a sakan ya musu a lahira dangane da abin da suka kasance suna aikatawa, abin da suke tara ma kansu za a musu sakamako a kai. Wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Kuma Allah ta'ala ya ce innama harrama rabbiyal fawahisha ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ابن القيم الجوزي yace wannan martaba ce da Allah ya kawo na ababan da baya so guda hudu. Sai fara da karaman yake zuwa kululuwa. Innama harrama rabbi al-fawahisha. Ubangijina ya haramta alfasha, zinace-zinace. Ma zahara min hawa ma batana, abin da ya bayyana da abin da ya ɓoyu. Wal ithma wal baghya baghair al haqqi. Ya hana ayyukan laifi, ya hana al baghyu. Imma zalunci, yana ɗaukan ma'ana na al baghyu. Imma tawaye a shugaba, yana ɗaukan ma'ana na al-baghy. Imma kawowa fitina cikin addini da raba kan mutu al'umma musulmi, yana ɗaukan ma'ana na al-baghy. To wannan shine abu na biyu. Kaga an fara da zina, sai aka kawo wannan kuma shine sama. Na uku, wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi alayhi sultana. Ko ayi shirka da Allah abin da Allah kuma bai sanya dalili ba, dan dama Allah bai yarda da shirka. To wannan shine na uku. To sai aka cika ce da wanda yafi shirkan ma girma. Wa anta qulu ala llahi ma la ta'lam. Shine ku faɗa abin da ba ku sani ba, ku jingina ga Allah. A ce ai Allah ya ce kaza, alhali Allah bai faɗa ba. Babu laifin da yake wannan. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya ce domin wannan yafi shirka. Shirka idan mutum yayi a kansa yayi ba, ya hada Allah ne da abokin tarayya, ya fita daga musulunci, ya tsaya a kansa. Amma alqaulu ala llahi baghair ilmin, wannan ya wuce shirka. Saboda mutum yayi ma Allah ƙarya, yi ma Allah ƙarya din shi ma shirka ce. Matukan mutum yana sane sai yayi ma Allah ƙarya, to ya fita musulunci shi ma. Yana sanin da gangan yayi ma Allah ƙarya. To me yasa ka kuma tafi shirka anan? Saboda wani zai tsammata maganar da aka faɗa ta ƙaryar nan gaskiya ce. Shi ma sai ya dauka yi. Kage yanzu abun yayi naso. Don haka barnar ta yi yawa. Bata tsaya a kansa shi kadai kamar yadda mushriki na ya shafi kansa shi kadai ba. To shi yasa sai ta zama to ita ce kololuwa. Ubangiji Allah ta'ala ya tsare harcen mu daga fadan abin da yake ba shine gaskiya ba. Allah ya taimake mu wajen fadan abin da yake daidai. Kurakurai da zamu yi Ubangiji Allah ta'ala ya gafarta mana. Zamu tsaya a nan wajen insha Allah saboda lokaci. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Kene. Kaifa huwa mayit? Ko da misali yanzu a ce dabba ce sai aka yanka ta da aka yanka tana wusul wusul bata gama mutuwa ba kuma sai aka gaggawa kunnanta da haka yana dan karkadawa tana dan bude ido ta daina wusul wusul din aje da rai a jiki ko to sai aka gaggawa kawai sai aka sare kafar ta ka gane sai aka sare kafar ta to wannan kafar da aka sare yanzu ta zama mushi ana sare kafar sai ta karasa to sauran naman ya halatta a cikin da yankawa kai amma wannan da aka sare ba ta gama abin nan ba shulawa ba ya zama mushi saboda abinda Allah ta'ala yace fa idha wajabat junubuha a cikin suratul hajj ko to menene fa idza wajabat junubuha idan gefen ta riga ya fadi ai abinda ake nufi raqumi idan yana tsaye shi in an daura kafarsa kafarsa guda daya yake kama ta gaba sai su daure haka to in aka soke shi lokacin da jinin sa ya zuba ya soma haka ya soma haka yi faduwa yake in ya fadi shi raqumin ba zai fadi ba sai mutuwar ta zo to so da yawa idan wajabat junubuha shine a lokacin da ai sakanat ma'ana ranta ya gama fita shine wa idza wajabat junubuha fakudu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar wa at'imul ba'is al faqir kage sai wannan fa'il din ayin tana nufin tartibi ne wa idza wajabat junubuha tukunna sai ta gama mutuwa tukun sai ku ci abinda Allah ya faɗa kenan don haka idan har aka cira daga jiki bata riga ta gama shurawa ba to shi ma ya zama mushi wallantana tana fargawa a sama sai aka saro to wannan shi ma ya zama mushi wallahu a'lam in kifi suka zama manya kuma sai a zo a ci ai su ba sa musu hukunci ba وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك الله بنجي كغفر تامن ذنوبهم بنجي الله كبام رايوا مي نغرتا دنيا ده لاهرة الله غفر تامن كغفر تامن إيام ده معلوم مو ده سكر غامو idan ajalin mu ya zo ubangiji Allah kyauta ta karshen mu Allah ka samu na cikin wanda za ya yantar da su a wannan wata mai albarka wanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya malam kabir da yake fama da lafiya da yake fama da rashin lafiya da sauran yan uwa baki daya ubangiji Allah ta'ala ya ba su lafiya
amin
Allah ya sassauta musu
amin
subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin